Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17, 25, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol, da kuma Niya, ko kuma VOA Africa zango 102.5, sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. Daruruwan mutane suka yi zanga-zanga akan titunan biranen kasar Iran a jiya Asabar bayan da rundunar soji ta tabbatar da cewa ita ce ta yi kuskuren harbo jirgin saman fasinja na kasar Ukraine wanda ya kashe dukkan mutane 176 da ke ciki. A birnin Tehran, masu zanga-zangar sun tattaru a kusa da jami'o'i, suka kuma yi kira ga shugaban addinin kasar Ali Khamenei da ya yi murabus, suna masu rera kalaman tsana a gare shi. Zanga-zangar ta Asabar ta zo ne watanni 2 bayan babbar zanga-zangar kin jinin gwamnati da ta karaɗe fadin kasar sakamakon ƙarin farashin man fetur da aka yi a watan Nuwamba. Iraki ta kita fitar da adadin waɗanda suka rasa rayukansu a wannan lokacin, amma hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta ce fiye da mutane 300 aka kashe a zanga-zangar. Da safiyar jiya Asabar ne rundunar zaratan sojin juyin juya hali ta Iran ta bayyana cewa ta harbe jirgin saman na kasar Ukraine ne bisa kuskure a farkon makon nan. Kwamandan rundunar sama ta sojojin Amir Ali Kazidze ya faɗa a gidan talabijin na kasar cewa shi ke da alhakin abin da ya faru kuma zai karbi duk wani mataki da za a ɗauka. Amir Ali ya ce ya yi fatan a ce ma ya mutu sa'ad da ya fahimci abin da ya faru ga jirgin saman. Masu zaɓe a ƙasar Taiwan sun sake zaɓen Tsi Ing-wen a jiya Asabar domin ta zarce a sabon wa'adin mulki wanda zai ci gaba da ƙauracewa babbar abokiyar hamayyar ta bangaren soji wato ƙasar China bayan tsawon shekara suna musayar barazana. To sai dai halayyar shugabar mai shekaru 63 da ta yi karatu a Amurka za ta iya bambanta da wa'adin mulkinta na farko. Jim kaɗan bayan lace zaɓen da rinjayen fiye da kashi 57% na ƙuri'un, Tsai ta ce gwamnatinta za ta tattauna da jami'an Beijing masu fushi idan har ba su ɗauki Taiwan a matsayin abokiyar haɗin gwiwa ba. Tsai ta shaidawa wani taron manema labarai cewa a matsayinta na shugabar ƙasa za ta tafiyar da dangantaka da China bisa ra'ayin 'yan ƙasar, za ta kuma yi iya ƙoƙarinta na yaye shingen da ke tsakaninsu domin gina ingantacciyar dangantaka. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yawan waɗanda suka mutu a harin ranar Alhamis da ake zargin mayakan jihadi suka kai a wani sansanin sojin Nijar ya ƙaru zuwa akalla 89 a cewar wasu majiyoyin tsaro hudu, lamarin da ya zarta na harin watan da ya gabata da aka kashe sojoji 71 wanda kuma shine mafi muni da aka yi a Nijar tsawon shekaru. Gwamnati ta faɗa a ranar Alhamis cewa sojoji 25 ne suka rasa rayukansu a sanarwar farko da aka bayar. A yayin da dakaru ke fitattakar maharin a garin Chinagodra da ke yammaci a kan babura da motoci, majiyoyin hudu na jami'an tsaro sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an yi jana'izar akalla jami'an tsaron Nijar 89 da aka kashe a harin a jiya Asabar a Yamai, babban birnin kasar. Daya daga cikin majiyoyin ya ce adadin kan iya zarta haka domin kuwa tuni da aka yi jana'izar wasu tun a ranar Alhamis a garin Chinagodra. Ministan tsaro Isufu Katambe ya ce za a bayyana adadin da aka samu na waɗanda suka mutu bayan taron majalisar tsaro a yau Lahadi. Harin na Chinagodra wanda ya zo wata ɗaya bayan harin sansanin Inates da manyan wato da mayakan wata ƙungiya mai alaƙa da IS suka kai da ya kashe sojoji 71 na nuni da taɓarɓarewar sha'anin tsaro a yankin kan iyakan Nijar da ƙasashen Mali da Burkina Faso. A ƙarshe hukumomi a jiya Asabar sun ta'allaka mummunan hadari da aka yi ta samu a kudancin Amurka da mutuwar akalla mutane 10 ciki har da wasu ma'aikatan ceto biyu na farko a daidai sa'ar da iska mai ƙarfin gaske da igiyoyin ruwa da kuma ruwan sama kama da bakin ƙwarya suka mamaye kaso mafi yawa na yankin. An kuma sami mutuwar wasu mutane sakamakon yanayin kankara a Texas, a Alabama ko igiyar ruwa ce, yayin da a Louisiana iska ce mai ƙarfin gaske da ta kai ga tumbuke borin trela daga jikin kan ta kuma dauke shi zuwa tazarar kafa 100. Wani mutum ya nitse a ruwa a Oklahoma. Dubban ɗaruruwan mutane suka kasance ba wutar lantarki daga Texas zuwa Michigan. Aka kuma rurrufe manyan tituna a Oklahoma da Arkansas saboda ambaliyar ruwa, yayin da kuma aka soke ɗaruruwan sufurin jiragen sama a Chicago.
Kenan kuka saurara. Madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC, inda an jima kadan za mu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin Nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Assalamu alaikum, barkanku da saduwa da ku a cikin wannan shiri na Nakasa ba kasawa ba, wanda ni Tamar Abari na shirya zan gabatar. Shirin da yake duba al'amuran da suka shafi nakasassu, ci gaban su, nasarori ko matsalolin da suke fuskanta. Shirin na Nakasa ya leka cibiyar nakasassu Santar Kara ta nan da Magaran, inda ya zanta da Zakari Hayya, shugaban Santar Kara. Da farko Zakarin ya bayyana mana irin abubuwan da suke yi a wannan cibiya ta su.
To kuma a yanzu a ƙarƙashin kungiyar ta mu ta Guragu muna da wata santar wadda ake ce ma Santar Andika, cibiya wadda ake koya ma nakasassu aiki. Nakasassun wannan sun shahi kowace nakasassu wanda ake koya ma aiki. Da farko dai ana koya aikin walida, ana koya aikin kafinta, ana koya aikin dinki, ana koya aikin hwata, ana koya aikin gyaran inji, kuma ana koya aikin yin giryaji kamar irin wannan abin da ake kiwo ya garka da sauransu. Kuma akwai ƴan mata wanda muka horasa da guda 15, biyar daga cikin su ana koya musu aikin girki, biyar ana koya musu aikin yanda za su yi sarrafa wake, biyar kuma a koya musu yanda za su yi sarrafa gushiya duka a cikin santar din.
Kamar yadda aka saba gani, kungiyoyi masu zaman kansu da masu hannu da shuni da dama ne ke tallafa ma irin waɗannan cibiyoyi. Ko ita wannan Santar Kara tana samun wannan tallafi?
Akwai da dama wanda suke tallafa mana. Akwai wata mace wadda ta zamna a likita, babban likita ta garin nan. Ita wani abokin mu yayi hanya ya kawo ta, ta bude mana wannan santar din, ta bude cibiyar ba. Wata mata ce ana ce mata Wilik ta Burkina ce. Sannan kuma daga baya Nijitak ta zo ka dauki nauyin santar din ta mu take kawowa talan ta muna horasa da su. Ita kuma tana biyan kamar haya gurin, to da cikin dan haya gurin take mana gyare-gyare, take mana kamar runhuna wanda duka nakasassu za su dinga yin aiki, da kuma suka kama na kayan aiki fiye da yanda ake so. A yanzu kuma muna tahiya da kungiyoyi da dama, kamar akwai ONG Onan, ita ma ta kama ta kawo mutananta, mun koya musu aiki kuma ta biya. Kuma akwai manyan ma'aikatu haka wanda suke garin da Magaram da wanda suke kasashen waje da dama suna kama mana a cikin wannan santar din. Sannan kuma yanzu babbar wadda take kama mana fiye da da muke so, tunda muna da wata kungiya da ake ce ma Hausu, wannan jaizar ta Jamus, to ita ta dauki nauyin wannan yara 30 kamar yanda na gaya muku. Yara 30 din wannan kamar ƴan mata 15 wanda ake koya musu girki da abin sarrafa wake da abin sarrafa kunja. Kuma akwai samari guda 15, wannan samarin su kuma ana koya musu sakal giryaji, wannan abin da ake wegarka. To a yanzu haka wannan take da suna jaizar din wannan, in Allah raza ta kara tallafa mana ta kawo mana yara na kasassu da iyan na kasassu, mu ci gaba da koya musu aiki don su huta daga cikin halin barace-barace da talauci da kullun wanda ake zargin na kasassu da shi.
Wanda kuke ba horan kamar na kasassu ne kadai ko kuma a'a hal akwai mutane wanda ba na kasassu ba su ma kuna koya musu?
Mun san ita cibiyar ta mu an yi ta ne don guragu. To da muka ga akwai sauran ƴan uwan mu na kasassu wanda ba su da gurin yin sana'a, to muke shanyo su da ɗiyan su duka mu koya musu sana'a. To su kuma sai guragu. Guragu a yanzu haka a guragu akwai masu yin walda, akwai masu yin dinki, akwai masu gyaran moto da aikin kafinta da aikin wata, duka wannan guragu suna yi. Sannan kuma bangare na uku shine sai akwai kamar iya masu mutane masu lahiya haka, sai su sifiya su dan ba da wani abu wanda bai taka kaza kariya ba don a koya musu aikin da suke so, ba na kasassu bane kadai amma na kasassun sun yi yawa.
Sau da dama na kasassu na kokawa kan yadda ba a sayan kayayyakin nasu da suke kerawa, sai dai zakarin ya ce a yanzu sun fara samun kasuwa.
To kin san shi dan magana suka ce dan godiyar gida ne bai daraja har yanzu. A kullum mutane kawai suna dokan kamar kayan na kasassu ba wani kaya bane wanda masu inganci. Alhali mu kuma yanzu kayan mu fi sabilillahi sun kuhi kowanne inganci. To amma a yanzu da aka zo wannan lokaci fi sabilillahi mutane suna kawowa kaya muna yi musu kuma suna ganin suna yabawa sosai. Babu wani abu da za su ce kamar ko wannan na kasashe shi ko wannan ba na kasashe ba. Ban a matsalar dama daga baya ce to a yanzu mutane kuma sun gane gashi da kayan da tahiya take ci. Kamar yanzu bangaren abin da ya shahi dinki akwai mutane suna kawo ana musu dinki. Duka aikin katako mutanen gari suna kawo muna musu aikin katako. Abin da ya shahi walda hannu kun gani da dama mutane suna kawo muna musu wani kyauraye, tagogi, kujuru na zama, kujuru na dalibai duka da kamar abin da ya shahi almur da ake suke sawa kayan su na karatu musamman akwai ayyuka da ake na kere-kere na hannu kamar wanda na gaya muku na baya ma'aikatu da dama suna zawa muna kera musu kuma suna yabawa musamman in sun ga kamar yanda muke a na kasa haka suna zawa gurin mu sosai.
A koyaushe gwamnati na kira da a guji bara da nakasassu, ko mi zakarin zai ce anan
gaskiya babban abin da yake cin mana tuwo a kwariya wannan barata kullun daga an tashi caza ai na kasassu suna bara. To mu kuma alhali a yanzu a garin da magarama in an diba a fi sabilillahi dan ka dauki mabarata 100 wallahi da kyalka samu na kasashe 10 ko 15 wanda suke bara dukansu na kasassu a garin da magarama dai a yanzu dai suna neman sana'a da kansu sana'i. In kun ga na kasashe ba ko yazo yana bara to ina tama ba dan gari bane bangaren guragu masa da mata kowanne kungiyar wannan ONG ta sama musu aiki kuma suna yi 100%. Kuma in ka dauki kamar wata kungiya da ake cewa CBM a yayin take ita ma ka kinga ta zo ta ka tallafanta wanda na kasassu dan su hasa bara kuma su san incin kansu. To duka wannan mu dai a yanzu a jihar da magaran babu yawan barace makahi kun ga suna sana'ar su makahi da dama suna lakwal suna sana'ar su da dama haka kurari wanda dai basu da aiki dijewa mafi yawa kawai su kutari. To bangaren gwamnati alhamdulillahi ba a ce abu su kawo suna ka didi gulgudan su tunda kun ga kaida sai mun biya kamar abin da ya shahi lanwo da sauran su. To gwamnati duka wannan in Allah wannan ta yahe ta shahe muna bamu biya kenan kun ga wannan babbar gudunmuwa kamar hallo gwamnati da take kawo kungiyoyi wanda suke kawo suna tallafa ma na kasassu in ba da haɗin gwiwar gwamnati ba kun ga ba sa so ba su tallafa ma na kasassu kenan gwamnati tana kama mana 100% kuma muna godiya.
Sai dai babbar matsalar da na kasassun ke fama da ita shine na ilimin yaran su.
Gaskiya babban matsala ita ce wajen musamman wajen makaranta wajen neman ilimi ba gaskiya ɗiyan mu wajen wannan suna shan wahala. A yanzu na ga miki wannan shekarar da aka shigo ta koma makaranta ina tambaya yara wanda aka kura daga ɗiyan mu dai san yaro da 40 wanda muke da su a rubuci duka an kore su. To kuma abin da ya shahi kiwon lafiya wajen wannan gaskiya muna yi wa gwamnati godiya tunda akwai wata takarda da muke zuwa nan ma'aikata ta al'umma suna ba mu takarda wadda za ta ba mu iko in mun je likita ko matan mu ko ɗiyan mu ko mu kanmu in muka je likita to cikin ikon Allah wannan abin da ya shahi wanda za mu biya a likita banda magani to likita a gwamnati ta dauki nauyin wannan abun ban mu biyan kobi mu je amana komi da komi amana bincike komi duk abin da ya shahi bincike wanda ya shahi likita to gwamnati tana yi mana shi 100%.
A ƙarshe zakarin yayi kira kamar haka.
Babban kirara dai ga kowa da masu hannu da shuni da gwamnati da kuma al'umma muna so indan sun samu aiki su zo su kama ma na kasassu su yi musu aiki aikin nan na kasassu tsakani da Allah yana yi kenan kun ga in babu tallafi babu kamawa to ina tambaya babu yanda za a yi na kasassu su fita daga cikin bara. Mu kanmu kungiyoyin mu muna yin kokowa kanmu da kahonmu.
Ya Allah majal majal dukkan
haka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na nakasa ba kasawa ba wanda ni Tamar Abari na shirya na gabatar nake ce muku sai kuma wani satin insha Allah.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoiba.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da ganin wannan shekara ta 2020 da fatar an shekara lafiya. Kamar yadda muka alkawalta muku yau shirin domin iyali yaya ta zanguwa kasashen Ghana da Jamhuriyar Niger domin jin abin da yafi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke bukatar gani gwamnati ta bada karfi bana. Ga abin da 'yan kasar Ghana da Ridwan Muktar Abbas yayi hira da su suke gani idan an yi zai inganta rayuwar iyali da ci gaban kasa.
Sunana Dr. Maryam. Irin da nake son gwamnati ya maida hankali shine health sector. Don a takaice muka duba the whole emergency system mu. Bamu da enough ambulance. Ina ya zama na wani casualty ya happen on the roadside. Amma loru ka ambulance da transfer mutane a kawo su da shi hospital babu. Kuma sannan na biyu kuma bamu da enough beds daga hospital kai ka zo wasu patients ka ga su suna kwance kasa. Ba wurin kwana isa ne gwamnati yayi ya focus kan health sector aka bamu enough beds enough ambulances dukan ga ya help improve primary health care cause funding primary health care shine mu make sure kaman kowa na ya access to health care ko kana da kudi baka da kudi ya kamata a ce kana ka samu primary health care da ya kamata ka samu wannan nan duka ya contribute to national development in Ghana in government yayi ya focus kan wangabu isa ni a rayi na main focus in the matter government ya zuwa wanga shekana da zamu shiga shine ya focus kan health sector.
Sunana Abdul Hadi man Sharu anan Fadama. Abinda gwamnati ya kamata ta yi kowace gwamnati ma ba na gane ba duk a kasashen Afirka shine a koma gona a zamanin tadda gona a yi shi irin na zamani wanda matasa za su samu jin dadin yin aiki a ciki. Kamar dai misalin da na bayar a gonar Obasanjo wanda yayi a Afirka gashi nan akwai filin kwallo akwai komai kuma ana ma aiki haka ma nan Nkrumah shi ya fara gonan gwamnati wanda ta gwamnati ne ike zaki yi shi 100% kar a sa kowa na da nashi abinda za a samu zai kawo tattalin arziki wanda za a sayar wa makwabta har ma kasashen waje ina gani ya bunkasa tattalin arzikin kasa ba ma nan Ghana kadai ba har kasashen Afirka gaba daya.
Ni ne Abdulaziz Sarauta ne mun ga Sarauta iri amma yanzu abin da dai yake damun mu mutanen gari shine rashin aiki. Sheikh Manna tunawa mun zauna da Nkrumah ya kawo gona yayi brigade gona state farm da yayi da brigade da yayi ya bari samun aiki ya yi sauki don mai sa Ghana wadi ne brigade haka state farm zuwa wadi ne ma bayan haka state farm tana iya biyan kanta da kanta kudi ne na shekara ke
ni ne Abdul Hadi man Sharu anan Fadama a yan zancen damuwa na sha'anin ilimi she kuma ka zo na tsaro wanda yake shine ma yafi ni damuna akan abubuwa saboda in ba tsaro ba ilimi in ba tsaro ba tattalin arziki ba komai abinda yasa wannan zancen tsaro yafi damuna ni a ra'ayina abubuwan da aka yi a kasar nan da aka samu da tsaro in babu tsaron nan fa waɗanda za su kawo dukiyar su zo sa a cikin dukiyar mu a tafiyar da ayyuka da gwamnati ke so a yi kamar yara da aka sace kwanan nan yara uku aka dauke a takuradi abu kamar wasa ba mu taba samun wannan ba a sace mutum a ce ana neman fansa a ce bara ga zaben da aka yi na cike gurbi na majalisa na West Wagon muna kallo kiri gashi abin da ya faru ba zaman lafiya ana sace ila ya ana karkace jama'a shi sa gwamnati ta duba akan wannan sosai ke duba da idan basira sosai kowace gwamnati ce kowa a duniya in dai ba zaman lafiya a kasarta ai ba gwamnati na shawarar kenan zuwa gwamnati
A jamhuriyar Nijar kuma wakilin Musulmin Muni Barma ya nemi jin abin da ake neman gwamnati ta maida hankali a kai na inganta rayuwar iyali.
Sana Abu Kasalu, abin da nake bukata gwamnati ta yi cikin shekara ta 2020 abu biyu ne suka kai uku. Na farko ina bukata ta tsaye akan tsaro na ƙasa da kare talakawa ƙasarta. Na biyu ta tsaye akan lafiya, kiwon lafiya. Na uku ta tsaye akan makarantun ne, education. Eh, bangaren lakwal hanga ilimi ke bangaren ilimi.
Menene dalilin da yasa ka zabi waɗannan abubuwa da kake gani ya kamata gwamnati ta mai da hankali a kansu?
Vraiment su ni sun yi damuwa ta madan nan jiya duk an kai waɗanga ko bi zuwa dai dai kai damuwa ta cikin raina. Na bukata ai occupansu ya kai occupansu ko bi zuwa dai dai dan bangaren tsaro in kasa ya lahiya lumi kasuwanci zai bunƙasa, kiwon lafiya zai bunƙasa, fannin makaranta zai bunƙasa. Sannan bangaren asibiti, likita, kiwon lafiya za a san cutukan duk a cikin ƙasa wanda suka haɗa ba 'yan ƙasa ya an kula ta wannan ɓangare. Ina za a shigo wa rasu, ina za a shigo wani cocin haya za a shigo wa ai maganinsu. Sannan ɓangaren ilimi ya an ka maisa hankali gare shi aka ba musulmanin ma horo mai mahimmanci, za su ba yara 'yan makaranta horo mai mahimmanci haka ta wannan fanni ta ta ba ta ci gaba a ta ko'ina ba mijin shakka komi. Kai zai yi da gwamnati wannan gaba uku ne zai yi na a kula da suwa ta maisa hankali gare su in sun samu mu 'yan Nijar ko mijin to mu a sauƙi ya faɗa wata ta kenan.
Sunana Hawwa Mahmudu. To ka san an ce duk yanda ka so wani ka yi son kanka. Ni zance na guda ɗaya ne wanda zai dawo wajen mata na yi son wato shugabannin ƙasashe musamman ma na ƙasarmu Nijar Alhaji Muhammadu Isuhu ya tuna da mata sosai duk da yake yana tuna da mata amma a mai da ƙaimi wurin mata saboda ai yaƙi da talauci. Mace idan aka ba ta abin da za ta samu wanda za ta sarrafa ta samu ta yi ayyuka daban-daban wanda za ta samu kuɗin nan za su dawo gida za ta ci da ɗanta za ta ci da 'ya'yanta za ta ci da makwabta ma in tana da za ta iya ta ɗauka ta ba makwabta kuma in tana da za ta taimaka ma mijinta. Kenan mace in bata da aikin banza ne ka a ba ku maza a ba mu mu mata kuma a ba mu cikin hannunmu ka a ba wani a ce abin ya kewaya sai an yi kaza a sak Muhammadu Isuhu ya ba mu kayan mu cikin hannunmu mu samu mun yaƙi da talauci domin ƙasar mu ta ci gaba. Duk wanda ya kama mace wallahi ka kama Allah ka kama mace kana da komai. Mun yi yawa kuma mun yi alƙawari muna da alƙawari sosai muna da tsoron Allah sosai lalle kuna da shetun da dai kun arme mu kuma kuna da hakoki an san da wannan amma mun yi ku alƙawari. Idan ka dauki misali mace idan namiji ya arme ta in dai ciwo ya same shi ba za ta yi gudun shi har abada amma ita idan ciwo ya same ta zai yi ya nemi wata saboda mu mata in muna da abin hannunmu kaga ilimi idan mace ta yi shi ilimi in dai mace tana da ilimi na kowa ne za ta ilimin zai zo ga 'ya'yanta zai zo har ga ƙasa baki ɗaya. In mace tana da ilimi zaka ga cewa za ta aje hankali ka ɗauki ma misali ko wajen tuki mota ma mu in muna tuki cikin natsuwa muke yi da hankali kullum za mu yi abu cikin abin da ya shafi wato kwanciyar hankali muna dibin gaba muke dibi amma namiji ko mu ka gani za shi shi karab shi yana ganin namiji ne shi ko yanzu ba haka bane mu ma mun kai wuyanmu ya kai kenan yanzu abinda muke so ga shugabannin namu na Afrika da musamman Muhammadu Isuhu ya tashi ya zage damce ya sa arzikin nan cikin mata ya ga abin mamaki.
To shirin domin iyali zai ci gaba da bibiyar waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da suke tsonewa al'umma ido da nufin inganta rayuwar iyali a cikin wannan shekara ta 2020. Nan kuma za mu dasa aya a yau sai kuma mako mai zuwa mu fara shekara a jihar Plateau inda aka ci zarafin waɗansu ƙananan yara da ake zargi da maita. Kafin na a madadin wakilanmu Sulamin Muni Barma da Ridwan Abbas da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Tubahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa ya kuma sa wannan shekara ta 2020 ta kasance mai amfani a gare mu duka da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. Komi dan su muke ashe mu maza ba.
Madalla, abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar
za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu, Amina Buhari Auna ke cewa a wani lafiya.
Don't wannan tashar VOA Africa.